حان للصبح البلاج
السند يفرج كربا بات مضنينا ويزرع الورد فينا والريا فينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من ذا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والريا فينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة.
Da sunan Allah mai rahama mai jin kai, yabo da godiya su kara tabbata ga shugaban halitta, tsira da amincin Allah su kara tabbai, yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki, tsira da amincin Allah su tabbata ga shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan su har zuwa rana ta alkiyama. Jama'a masu sauraro, ina yi mana sallama irin ta addinin musulunci a cikin wannan shiri mai albarka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A duk sati wannan shiri na rayuwa a barkoyi yakan zo muku daga gidan wannan radio mai albarka Dala FM, muryar zamani wanda yake duba abubuwa wanda suka shafi al'umma, wanda za su aikata su yi koyi da waɗanda suka zo suka yi rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, suka ga yayin rayuwar shi mai ya tafiyar a cikin rayuwar shi yau da gobe. Tadda in mun yi koyi da su, za mu samu mu ma albarkacin irin wannan abin da suka samu na koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayan dogon kusan zance hutu da muka tafi, tun kafin azumi muke dubawa abubuwa da suka shafi rayuwa ta yau da gobe da ya shafi wannan azumi, da kuma bayan sallah abin da ya shafi yau da ya kamata al'umma su aikata bayan sallah, wanda wannan fili mai albarka din ya fadakar da al'umma. Kuma alhamdulillah Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon aikata abin da muka ji a cikin wannan fili mai albarka. A yau insha Allah za mu dawo ainihin taken shirin na rayuwa a barkoyi, mu ci gaba da karanta rayuwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, mu ga me suka aikata dan mu ma mu koyi da irin abubuwan da suka aikata. Kafin mu tafi wannan hutun da na faɗa, muna kan tarihin sahabban manzon Allah nan sallallahu alaihi wa sallama, Amr bin al-As, wanda mun yi shiri guda daya akan rayuwar wannan bawan Allah mai albarka. Daga nan ne muka tafi hutun ita wannan sallah. Gashi kuma yau Allah madaukakin sarki cikin ikon shi ya dawo da mu, za mu dora. Ina ganin akramakallahu wannan sahabi muke tattauna akan shi, amma dan tunasarwa me zai hana a dara tunasar da al'umma tun daga farkon tarihin nasa, sakamakon dan lokaci da aka dauka dan abin ya zamto ya hade masu sauraro su hada tarihin gabaki dayansa.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وديا تتبتى قال الله تبارك وتعالى سيرا دامن شاء الله سبتك من زن سيرا صلى الله عليه وسلم. Muna yi wa Allah godiya tabaraka wataala da ya tashi mu a yau, kuma ya mana arziki na ni'imar ruwan sama bayan an dau lokaci mai tsawo ana neman sa ba same shi ba. Alhamdulillah mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Allahumma anzil alaina al-ghaysa wa la taj'alna min al-qanitin. Muna neman kari bayan wannan ni'ima ne ma. Na'am, kamar yadda dan uwa gabatar insha Allah ta'ala, za mu tattauna ne akan shahararren sahabin nan mai suna Abdullahi Amr bin al-As, Amr ibn al-As, wanda annabi ya ce aslaman nas wa amana Amr bin al-As, mutane dai sun musulunta amma Amr bin al-As shi kam imani yayi. Dan an nuna mana bambanci tsakanin imani da musulunci, cewa daraja da matsayi na imani sama yake da daraja na musulunci. Amr bin al-As, malamai sun yi sabani wajen yaushe musulunta akwai wadanda suka tafi kan ya musulunta ne yakin Khaibar a yakin a shekarar yakin Khaibar a lokacin da musulunta wasu suka ce ya musulunta ne a wajen Najashi wasu kuma suka ce ya musulunta ne a watan Safar a shekara ta 8 wasu malaman suka ce ya musulunta ne shekara ta 6 haka wasu kuma malaman Allah musu rahama suka ce ya musulunta ne tare da Khalid ibn al-Walid da Usman ibn Talha Allah musu rahama sunan asa ko alkunya sa Abu Abdullah
na'am
ko kuma Abu Muhammad Amir ne shugaba ne ana ce da shi wato yana daga cikin mutane masu hankali a cikin Quraishawa dahiyatu Quraish dahiyatu Quraish kuma mutum ne wanda yake ya shahara a duniya gaba daya ba mutum ne da ya shahara a Madina kadai ba yadrabu bihi almathalu fi alfitnati wazzaka ana buga misali da shi a wajen wato basira da kuma ainihin tunani mai kyau da hangen nesa ga kiyaye al'amura mutum ne mai kiyaye abu mana irin mutanen nan ne wanda in kayi musu abu to suna iya ganewa kuma in an tattauna da su akan wani abu to ba sa mantawa yayi hijira zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda wasu malamai suka fada a farkon shekara ta 8
na'am
awail sanat 8 yana tare da Khalid ibn al-Walid da kuma mai kula da dakin Kaaba mai suna Usman ibn Talha su uku suka jira gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama Manzo Allah ya yi farin ciki kwarai da zuwan su da kuma musuluncin su dan duk waɗannan manyan mutane ne da sun taimaka wa addini kuma Annabi ya san za su taimaki addini tun a wancan lokaci ya zama Amir shi Amr bin al-As komanda jagora a wasu yaƙuƙuka da za mu yi bayani daga baya insha Allah kamar yadda manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam shi ya sa shi ya zama shugaba a wannan lokaci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi ya zama shugaba ne a wani yaki da ake ce da shi zati salasil a lokacin ana fada sun kai mutum 300 Annabi ya ce da shi kai ne shugaba idan an zo magana wurin zama ya zauna a Madina kuma ya je Misra
na'am
ya zauna balma daga ƙarshen rayuwarsa a Masar din ya mutu wannan dai Misra da muka sani Amr ibn al-As mutum ne wanda yake a cikin sifarsa da malamai suka faɗa yana da gemu gemu sifa ce ta kamala gemu sifa ne na musulunci gemu wato ɗabbaga sunnan Annabi ne sallallahu alaihi wasallam to ya tsaye da gemu kuma yana rina ma gemunsa saboda yana da wannan gemu yana rina shi da bakin abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana yana yaban gidansu da shi din yake cewa ibn al-As mu'minani amrun wa hisham a hadisin da Imam Ahmad ya rawaito shi hadisi hasan ya'yan Amr bin al-As ibn al-As mu'minani gaba ɗaya Amr kenan da Hisham ya'yan As yabansu Annabi yake faɗa waɗannan mutanen mu'minai ne da Amr da Hisham akwai Hisham bin Amr akwai Amr bin al-As dukkan su annabi ya mushida da imani. Imam Az-Zahabi ya faɗa da isnadi ingantacce kuma da Imam Bukhari ma ya ruwaito shi da Muslim. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa daga riwaya daga Abi Usman al-Nahdi daga Amr bin al-As. Annabi ya sanya shi Amr bin al-As wata rana ya ba shi shugabanci kamar da nayi bayani a wannan yaki na Zati Salasil. Karin bayanin anan shi ne a cikin su a wannan riwayar aka ce wa fihim Abu Bakr wa Umar,
a cikin sojojin yaki,
a cikin sojojin akwai Abu Bakr, akwai Umar. Annabi ya ce Amr bin al-As shi ne shugaba. Shi sa Imam Zahabi yake cewa kana min ajalli rijali Quraysh ra'aya, mutum ne wanda yake yana cikin manya-manyan mazaje cikin Qurayshawa, kuma mutum ne mai kyakkyawan ra'ayi, mai ƙaƙƙarfan ra'ayi da fahimta. Wannan yasa Annabi alayhi salatu wassalam ya sanya shi shugaba. Shi Annabi a siyasar zamantakewar da yake da mutane a matsayinsa na shugaba yakan kalli mutum, wato ya duba tunaninsa da basirarsa, sai ya dora masa wani nauyi da za a iya cin nasara, wanda wannan abin da ya kamaci dukkan wani uba ko uwa kenan, ko dukkan wani shugaba. Lalle ne idan ba ni sunan shi ya kasance yana tare da al'umma, to ya rinka lura da shige da ficensu da kuma basirar kowane mutum. A rinka duba cancanta yayin da za a ba mutane abubuwa, ko a cikin 'ya'yanka ne ka lura da mai hankali mai nutsuwa sai ka ba shi shugabancin wani abu, ko da ko yana da ƙarancin shekaru. Ka yi amfani ne da wato basira da ƙwaƙwalwa da Allah ya fifita shi da shi a kan 'yan uwansa. Zai iya yiwuwa ƙwarai da gaske ƙaninka ya fi ka zurfin tunani, ƙaninka ya fi ka ƙwaƙwalwa, ƙaninka ya fi ka basira. Akwai wanda za ka ga Allah ya girmama su, ya ba su fasaha da sani ya kamata a cikin al'amuransu. Su sanya waɗannan su zama shugabanni, tunda Allah ya ba su sifa na shugabanci, zai sa al'amura su tafi daidai kuma su yi kyau ƙwarai da gaske. Muna karanta waɗannan tarihai ne don mu yi koyi da abubuwan da ke cikinsu. A nan gurin muna faɗa, muna maimaitawa kamar yadda riwaya ɗin ta zo. Annabi ya sanya shi ya zama shugaba alhali a cikin sufa akwai Abu Bakar da Umar. Ba cewa aka yi Amr bin al-As ya fi Abu Bakar falala, ya fi Umar falala ba, amma dai ya fifice su ta wani ɓangare, da Annabi kuma sallallahu ya nuna wannan fifiko, kuma Abu Bakar bai ji zafi ba, Umar ma bai ji zafi ba. Abinda za mu koya a nan shi ne, zai iya yiwuwa a ɗauki wani na ƙasa da ni, a ba shi wani matsayi wanda ni ba a bani ba. To wannan ba dalili ne na cewa zan kama faɗa da shi in yi ta shiga gidajen rediyo ina zagensa ina cin mutuncinsa, ko kuma in san ana masa rashin mutunci ana faɗin maganganu a kansa saboda ina jin haushin ba a bani shugabanci ba shi aka bawa. Kamar yadda yanzu tarbiyyarmu take kai kenan, abinda muka iya sai dai mu rinka cin mutuncin juna, mu rinka bata juna, ba wai mu rinka yin fata alkhairi wa 'yan uwanmu. Allah ya taimake su su sauke nauyin da Allah ya dora musu ba.
To akramakallahu, anan gurin dama tambayar da nake so in yi ga ta kadan fara dauko ta. Yanzu kamar wanda suke fitowa takara, kaga wani ya kada wani, in an kada shi maimakon ya mamu baya a yabe shi sai kuma gefe ya ringa zagin shi, shin wannan abin da yake mashi akwai alhaki a ciki kenan?
Rai da gaske.
Na'am.
Daga cikin tarbiya, inda ya mutum musulmi ne, to Islam din na shi ke controlling ɗinsa.
Na'am.
Mana musulunci ne shi ne ya kamata ya sarrafa shi. Duk musulmi na ƙwarai ya san cewa Allah ne yake ba da mulki.
Haka yake.
Za ka yi iya ƙoƙarinka ka zuba duk abin da za ka zuba na dukiya don kana neman wata kujera, amma matuƙar Allah bai rubuta maka za ka samu ba, ba za ka same ta ba. Abin da ya kamata ka yi sai ka yi haƙuri, wataƙila a idonka a ganinka ka fi wancan cancanta, wataƙila a ganinka kafin wancan wadata kafin shi basira kafin shi kaza kai a ganin ka kai to kuma ganin Allah shi yake mai shi kuma Allah sai ya bashi zamani ya bashi wannan lokacin wata gida kai ma za ka zo kai nan gaba to daga cikin musibar da take damun mu a kasan nan shine wannan bala'i yayin da mutum ya zo ya fadi akan wata kujera baya da Allah ne kare shi sai yana gani yana da wata dabarar da zai yi sai a rinka bita da kulli ana fadin maganganu a ce kaza a ce kaza wannan kuma kowa yana yi fa ba wani wanda zaka wanke shi sai wanda Allah ya kubutar yawa tabi'ar mu shi ka gane ko ji kamar ajinin mu yake wannan yayi kaza wannan yace kaza a ci mutunci a bada dai wahala wata kila wanda yake kan mulkin da yace kujerar yi wani abu na alheri a yabe shi sai an fadi wani abu to shi yasa ake cutar da mu har a kare shekarun kudin gabaki daya an kare su a zage-zage da cin mutunci da habaici
mulkin ba albarka
ba albarka shi wanda yake kai bai samu ya samu nutsuwa da goyon bayan mabiya ba balantana ya musu aikin da ya kamata musu shi kuma wanda aka kayar ya kasa kwantar da hankalin su yi biyayya watakila nan gaba shi yake da wannan damar ya taimaki wanda yake kai a zo ai aiki a taimaki talaka mu kuma mu ma talaka mun zama yan amshin shata kowa yani subhanallah tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta abu wasa muke ai ta rayuwa cikin wahala ba kaza ba kaza ba hadin kai shi yasa duk abin da baku hada kanku ba to ba za ku taba samun ci gaba da nasara a cikin al'amuranku ba to ne yana daga cikin musiba da take damun mu kuma muna fatan karantarwa da ilimi da ake ba mutane yasa a samu canji
amin
Imam Zabi ya yabi wannan bawan Allah ya ce mutum ne mai hankali mutum ne mai kiyaye al'amura kana min ajalli rijali quraish wa tura'yan wa daha'an wa hajman wa kafa'atan wa basiratan bil hurubi Allah ya bashi hankali Allah ya bashi kiyaye al'amura sannan yana da kafa'a sannan ga basira Allah ya bashi kwarewa da harkar yaki kuma
to akramakallahu me kafa'a da Hausa
cancanta
na'am
kufu'i ne mana abinda aka bashi na mulki ko sarauta sai kaga kufu ne an ce kufu wato kamar ya cancanci abin dacewa
na'am
sannan yana daga cikin daidaiku a cikin almuhajirin yana cikin manyan masu mulki a larabawa gabaɗe a tarihin larabawa Imam Zahabi ya ce Allah ya masa gafara ya masa afuwa duk da cewa dai yana da wannan matsayi amma kuma dan adam ne ba za a rasa shi da ainihin wato wasu ɗan kurakurai ba idan da za ka kwatanta shi da sauran su Abubakar da su Umar ana kwatanta cewa sun fi shi gudun duniya nesa ba kusa ba sai ya zamanto suka fifice shi a nan Allah ya ba shi wato cancanta ta halifanci kuma alhamdulillah wannan cancantar ta sa aka ba shi wannan matsayi shi sa aka fifita shi akan Abubakar da Umar a wancan lokaci a ghazwatu zati salasin idan mun zo magana akan musulunta sa
akramakallahu kafin mu dora daga inda muke bari mu leka sashin tallace-tallace mu ji abin da suke dauke da shi in mun dawo sai mu dora daga inda muka tsaya ma sauraro ku ci gaba da sauraron wannan shiri mai albarka za mu je sashin tallace-tallace mun dawo sai mu dora daga inda muka tsaya
رويدك رويدك فالهموم لها رتاج وعن كثب يكون لها انفراج ألم تر أن طول الليل لما تنا
ما صور رو بركة مدى دوا أجكم ونن شريمي البركة قوان ديا رسكي شرنغ سكيا منا تتوناوا أكن صحاب من ذن ألنا صلى الله عليه وسلم واتو عمرو ابن العاص wanda mun ji abubuwa da malam ya kawo a cikin tarihin wannan bawan Allah mai albarka cikakken sunan shi da irin yadda ya falalolin shi da irin yadda ma ya kasance mutumin da yake da kwarewa akan abubuwa masu dama da malam ya ambata akramakallahu ka fara magana akan musuluncin shi wannan bawan Allah muka tafi sashin mana tallace-tallace
na'am abin da ya faru shine sunan Rahman riwaya ta zo daga gare shi wata rana yake ce annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da imamu Ahmad Allah nasarama yaruwaito shi
amin
ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ubayuka ala an yughfara li ma taqaddama min dhanbi ya manzon Allah zan zo maka mubaya'a da sharadin a gafarta mun abin da ya gabata na zunubi na wana zan yi maka mubaya'a a yafe mun laifuffuka na sai annabi ya ce da shi wa innal islam wal hijrata yujibani ko yujibani ma kana qablahuma da musulunci da hijira suna yafe abin da ya gabace su ma'ana duk abin da mutum yayi a da kafin ya musulunta sai ya musulunta to musulunci ya yafe masa ko kuma kafin ya hijira to shi ma dai wato hijira ta kankare masa sai yake cewa Allah yake cewa yace na rantsa da Allah ina cikin mutanen da wato suke jin kunyar annabi sallallahu alaihi wasallama yace dan kuwa fama mala ta aini minhu wala rajatu ni dai idona bai taba cika da idan annabi in ganshi ya ganni mu hada ido kiru da mu zo ba ban taba yi ba kuma ban taba ya gaya mun magana yace in ce ba ko in ce maimaita wani abu ba yace kunya da nake ji na annabi yana gani na sai in kauda kai wannan yana nuna mana tarbiyyar da sahabbai
suka samu
ga annabi rahama
sallallahu alaihi wasallam
Allah ya kara musu daraja da girma saboda ijlalur rasulillah sallallahu alaihi wasallam girmama annabi alaihi salatu wassalam ta kai ga ba sa iya kafa masa ido su ganshi gani na kurewa ba sa iya yi sannan ba sa jayayya da shi ba sa jayayya da shi baya fada su fada ba tarbiya bane ta girma to ashe waɗannan mutane sun cancanta mu ma mu girmama su mu kamba masha'anin su saboda sun girmama annabin mu
sallallahu alaihi wasallam
mu ji girman su a ranmu saboda suna ganin girman shugaban mu kuma jagoran mu
to anan gurin akrama kallahu kamar babban mutum shi ma zan iya mar haka kada in ringa kallon shi ya kalle ni sannan kada in yi jayayya da shi
eh haka ne
na'am
haka ne ko duk wani da yake baba kamar yanzu ka ce iyaye ai mutum bai kamata yi wa iyayensa haka ba mutum mahaifinka ka kura mai ido yana kallon ka kana kallon sa kuna kana magana yana magana wannan babu girmamawa babu mutuntawa da kimantawa a cikin kwata-kwata
na'am
so kamar yadda muka faɗa muna faɗin waɗannan abubuwa ne don a gyara a yi koyi muna so ne a yi koyi da sahabbai bayan Allah nagari an ce wannan mutum shi Amr bin al-As yana daga cikin mutanen da a riwaya ake cewa Quraysh suka aika shi Habasha wato dan wurin Najashi kenan saboda musulmin da suka hijira suka je wajensa aka ce irin su Ja'far ibn Abi Talib da waɗanda suke tare shi cewa mai kosa dawo da su Makka idan an zo magana ta ikhlasi alhamdulillah mutum ne wanda yake da ikhlasi kwarai da gaske wata rana riwaya ta zo daga Musa bin Ali daga babansa yace ya ji wannan amr yana cewa ba asa ilayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya aiko mu yace yazo yace da ni khuz alayka siyabaka wa silahaka thumma atini dauki suturaka dauki makamin ka sannan ka zo yace fa atitu huwa yatawadda sai na zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam na tarar da shi yana yin alwala yace fasa'ada fi al-basara wa sawwabahu fa qala ya kafa idan sai ya ganni sosai sai ya ce da ni inni uridu an ab'athaka ala jishin fa yusallimuka Allahu wa yughnimuka ina so in tura ka ka zama komanda a wani yaki akan wasu sojoji insha Allah Allah zai kubatar da kai kuma zaka samu ganima. Yace wa arghabu laka raghbatan salihatan min almal, ina maka kwadayin Allah wato zai baka dukiya mai tsarki ta dalilin yaki in ka ji zaka samu ganima. Kaga wannan annabi ya kwadaitar da shi shugabanci, ya kuma kwadaitar da shi zai samu dukiya. Ina so ka lura da karfin imanin wannan bawan Allah Allah sansa. Wai wai me ake nema
duk su muke nema a yau ma mulki da kuɗi.
Malam monitor za a nada yaro a makaranta malam
sai ya canza tafiya
wallahi monitor a aji wallahi sai ka ga sai ka ga wato ba ni sunan sai ya canza shani kuma idan da aka ce an cire shi a monitor na wato yini zai baya jin daɗi kuma ba ki lafiya wani ma wannan cire shi a monitor ya kan yi masa tasiri akan karatunsa gaba daya
wallahi da gaske.
An ce in an samu yaro wani lokacin fandarami ko mai matsala sai a ce a bashi
a bashi
ko ya ka bashi tunda ya zama shugaba to sai ya samu kimji da nutsuwa. Wannan in dalla ala shin yana nuna kai wato gaskiya mun gino akan son shugabanci. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ka ba mu kariya
amin.
Haka dukiya duk bige-bigen da ake yi faɗi tashi ne kaka dawo da ake yi a kan mukallama me za a sa ne a aljihu. Dukiya Allah ya gina wato zakatanmu da san dukiya mai muqamatul hariri yake cewa ka annama min alqulubi nukratuhu, kai ka ce da aka zo yin kuɗi da wani sinadari na zuciyar mutum aka ɗauka aka yi kuɗi yanda zuciyar ɗan adam take rataye da kuɗi take son kuɗi. Malam karamin yaro ba za ka ɗauki naira biyar ka bashi wallahi kafin ka karɓe ta za ka sha mamaki. In ka bashi biyar ɗin ya riƙe ta ka gani bai san me zai saya ba amma fa kafin ka karɓe ta wato za ka ji jiki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haka abin yake sai wanda Allah ya kubutar wannan ba Allah amsar da zai ba annabi sai ke cewa ya rasulullah ma aslamtu min ajli almal ya rasulullah. Ya manzo Allah ni fa ban musulunta saboda dukiya ba walakin ni aslamtu raghbatan fil islam, ni fa na musulunta ne dan kwadayin musulunci dan kwadayin musulunci. Yace wallahi kuma na musulunta ne wali an akuna ma'a rasulillah sallallahu
alaihi wasallam,
dan kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yafi min dukiya wannan yafi min mulki yafi min sarauta. Sai annabi ya ce shi ya amr ni'mal wato ni'ma bil mali salihi li rajul salih, madalla da dukiya ta kwarai kuma a tattare da mutum na kwarai. Na'am ba dukiya kake so ba ba shi ya shigar da kai musulunci ba amma abu ne mai kyau kwarai da gaske a ce yau an samu ba ni sunan shi dukiya ta halal kuma tana tare da mutumin kirki. Fassara abin shi ne malam akwai abin sha'awa kwarai kaga mutumin kirki mai addini mai tsoron Allah kuma Allah ya tara masa dukiya ta halal. Akwai abin sha'awa akan wannan
tabbana
aikin Allah shi din yana cikin ni'ima kuma yana taimakon bayin Allah dukiyarsa ta yi albarka. To wannan ni'ma almalu salih birrajul salih kenan ko birrajul salih dukiya ta kwarai ta halal ba ta haram ba ba ta handama ba tana tare da mutumin kwarai wannan abin sha'awa ne kwarai. Mutum ne kwarai da gaske mai fahimtar addini a matuka sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam galibin su Allah ya hada musu tsakanin ilimi da kuma aiki. Zaka ga daya a cikin su liman ne sannan kuma jagora ne idan an zo jihadi, sannan wajen karantarwa ba da ilimi kuma a gaba yake malami ne mai ba da darasi da ilimi mai wa'azi mai fadakarwa, sannan an zo babi na aiki shi ma dai a gaba yake. Da wannan ne suka jagoranci al'ummomi gabaki daya. Allah ya ba su ilimi ya ba su aiki, Allah ya ba su shugabanci ya ba su tsoransa, shi yasa kuma duk kasashe suka yi musu da malamai suna cewa mutane ba sa ci baya faci sun ciwa gabantar da jahilai a tattare da su waɗanda ba su da ra'ayin kansu in ma hakenan an gane ko yawa wanda shi bai da ilimi shi bai da fahimta kawai dai yana jira mai mutane za su ce yayi kawai
wannan gurin akrama
aka ce ka kokari ka zama aliman ko mutaalliman wala takun imma kar ka zama imma abinda ake nufi da imma
na'am
to alladhi yaqulu ana ma'a an-nas wanda kullun shi ka abinda yake faɗa ni ina tare da mutane bai da ra'ayi to duk wanda zai zama shugaba ne bai da ra'ayi kawai yana jiran in an zage shi a can sai gyara sai an zage shi sai aiki a can sai an zage shi sai aiki kaga wannan bai da manufa to yana jiran a me mutane suke so me ba sa so a haka kawai yace abinda zai ci ya jira sauran kuma an ci mutuncin su sai kokarin gyara to wannan kenan daga cikin abin da malamai suke bayani akan fahimtar addinin wannan bawan Allah a matsayin sa na shugaba yace wata rana yace nayi mafarki fi lailatin balidatin fi ghazwati ghazwati dhati salasin a wani dare mai sanyin gaske kwarai mafarki ya kama shi irin wanda yake kama mutane balagaggu a wannan yaki ga sanyi ga kuma mafarki ne yace na tsaya na duba wannan sanyi fashfaqtu idza ihtasaltu an ahlika yace na ji tsoron gaskiya in har na deburuwa na yi wanka a cikin wannan yanayi to zan iya halaka yace kawai sai na yi tunani sai na ce bari na yi taimama bari na yi taimama yace na yi taimama kuma a matsayina ni ne na komanda na fito sallah sahabbai duk suna zaune fa sallaitu bi ashabi as-subha naiwa abokanena sallar asubahi na musulmanci su suna da alwala shi kuma ba shi da alwala yayi dai taimama yana cikin janaba amma yayi taimama kuma abin mamaki ya sanar da su sun sani ba wani boye-boye ai malam ana gama wannan al'amari shikenan sai suka tafi gurin manzon Allah suka ce ya rasulullah wannan bawan Allah fa kaji fa abin da fa ya same shi kaji abin ne mana wannan yana nuna wani abu na farko su sahabbai suna da da'a akan shugabanci in dai shugaba yace ai wani abu to suna yin kokari su mai da'a yanzu ka duba nan sun tabbatar wato yana cikin janaba amma yayi ijtihadin sa yayi kokari yayi taimama amma suka bi shi suka yi sallar sai dai da suka dawo gurin annabi sun ba shi labari dan ya tabbatar da su in daidai ne idan kuma kuskure ne ya gyara su wato ba daidai bane ya gyara musu to ana so mu zama masu biyayya ga shiwa gabannin mu kada mu zamanto masu taurin kai kada mu zamanto masu fito na fito ba manhaji ne na kwarai ba yaƙar shugaba zagin shugaba cin mutuncin shugaba hantar shugaba yi da shugaba da faɗin maganganu marasa kyau a kansa da ɓata shi a cikin wato al'ummarsa wannan ba manhaji ne na musulunci ba manhaji ne na khawarijawa waɗanda suke ɗaukan makami su yaƙi shugabansu su kaga a nan gurin su suna ganin kamar ba daidai ba ne amma dai sun yi haƙuri sun masa ɗa'a manzo Allah ya tunkare shi ya ce amru sallaita bi ashabika wa anta junub yanzu ya kai amru zuwa kai wa mutanen ka sallah kana cikin janaba kuma annabi ya musu inkari ya kai wannan aiki yace fa akhbartuhu billadhi mana'ani min al-ikhtisal kai sai mutun ne ji adami dama yace sai na bawo manzon Allah labari sallallahu alaihi wasallam akan abin da ya hana ni yin wankan nan gaskiya mun fada da zu abin da ya hana shi wannan wanka tsananin sanyi ana cikin sanyi kuma yayi tunani in har yayi wankan nan zai iya halaka sai yace wa qultu yace kuma nace ni naji Allah yana fada wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima kada ku kashe kawu kanku lalle Allah mai jin kai ne da tausayi a gare ku Allah ya ce ku kashe kawu kanku kada wani yayi abin da zai kashe kansa dan Allah mai tausayi ne mai jin kai gare shi yace fa dhahika rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa lam yaqul shay'a annabi yayi dariya hadisi amma bai ce komai ba. Imam Abu Dawud ya ruwaito wannan hadisin da Imam al-Baihaqi, Imam Bukhari ya kawo shi a cikin sahihinsa mu'allaq. Hadisi ne wanda yake malaman hadisi sun ce hadisi ne hasan, hadisi ne hasan, hasan. Abin da zamu karu da shi a nan gurin shine kamar da na bayani wato irin biyayya da su sabai suke da shi ga shugabanci da yake aka dora musu, sannan kuma fiqhu da gane addini na wannan malami ko wannan shugaba, ta yadda kaga ya shiga wani hali na kunci, yana ga idan ya fada cikin dabbaka abin da shari'a ta ce yayi a wannan lokaci zai halaka. Kuma ma ja'ala alaikum fid din min haraj millata abikum ibrahim, Allah bai sanya muku wato kunci ba a cikin addinin ku, hanyar baban ku ne annabi ibrahim. To anan abinda zamu gani a shari'a shi duk lokacin da shari'a ta dora maka wani hukunci kaga yayi maka tsauri, tsaurin da zai iya kai ka halaka, to gaskiya zaka iya canjawa ka sauka daga wannan hukunci. Misali, an ce kai azumi daga fikitu al-fajr zuwa ainihin wato faduwar rana, daga fikitu al-fajr zuwa faduwar rana ka dauke wannan azumi, wato ila kai zurga zurga, wato ila kana da larura ko na makamancin wannan ishuwa ta rutsa ka karasa inda zaka sa kanka, mallan ka ji alamar fa in fa ka ci gaba da azumin nan mutum zai iya halaka. To ya halatta ya nemi kwanan sha ba kofi ba, kwanan sha guda na ruwa ya sha ya kare wannan azumi.
Na'am,
saboda me wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima.
Na'am,
kada ku kashe kawukan ku, lalle Allah mai tausayi ne da jin kai a gare ku. Wannan yana nuna wannan addinin wato akwai flexibility, akwai taushi a cikin addinin musulunci. In can yayi tsauri, to an bude maka hanya da zaka samu sauki, duk abinda kaga zaka iya cutuwa kai an sauƙaƙa. Yanzu misalin mace mai ciki tana shaya ko tana da ciki a cikin ta, ta dauki azumi, sai ta ji cikin ta yana ta murdawa, dan cikin ta yana ta juyawa saboda yunwa, yunwa ita ma abin yana damunta, tana cikin wala. Kaga in ta ci gaba da azumin nan za ta cutu, ya halatta ta sha ruwa?
Na'am,
ya halatta ta sha ruwa. Kaga wannan majala alaikum fid din min haraj, babu kuntatawa a cikin addini.
Na'am,
yana da sauki kwarai kwarai da gaske. Haka ibada, ana so mutum yayi ibada a cikin nutsuwa, kar mutum ya zo dora kansa wani abin da yake ya bukatar su ko irin kayansa baya cikin hayyacinsa. Kamar misali, yanzu mutum ya ce ai shi saboda bin Allah bari ya zo yi wasu salati, zai salati annabi miliyan kaza. To waye saka kai miliyan kaza a lokaci guda a rayuwarka? Ma in ka lissafa ai zaka kai miliyoyi, amma kai kaɗan mai albarka.
Na'am,
ko wani zikiri zaka yi dubu ɗari kaza, miliyan kaɗan waye. Wata ce ta bugo min waya, mutuwa akai, sai ta ce waya, an ce waye wai shi wannan wanda ya mutu din, wai aje a karanta masa wai ko la ilaha illallah ne wai uku, wai ko miliyan 700. To daga nan zuwa wani sati ka ji bakai, kenan duk rana din sai an yi miliyan 100, la ilaha illallah miliyan 100 wai dan a kubutar da shi daga wuta. To waye ke
dama dan wuta ne? Allah ya zama dace
mutane, mutum kawai sai zauna sai shi kawai ayi kaza kawai. To duk irin wannan zikiri mai nauyi da za a dora mutum yana yi baya cikin nutsuwa, to ba annabi ne ya koyar da shi. Ai, abu a cikin sauki, kada a tsanantawa kai. Kar mutum ya zo za ga wani ma yana yi ma kamar yayi hauka ma, ya ma fita daga hayyacin sama. La, hada laysa fil islam, wannan ba musulunci ba ne. Ma ja'ala alaikum fid din min haraj, Allah bai samu hukunci a cikin addinin ku ba. Allah shi gane da mu,
amin. Aka maka Allah a gurguje duk lokacin na hararan mu, kamar irin wanda zaka gyazo masallacin juma'a ga rana ga akan kwalta ne, sai cire takalman sa ya tsaya akan kwalta, wannan me kamata yi?
A'a, kaga shi ma ba a sa maka kunci ba lokacin da ka zo. Na farko dai maganin ka da ka makara baka zuwa sallah da wuri kai ma da yake nan. Na biyu kuma duk da haka kai ka makara, to ba a ce ka tsananta kanka ba, ka sallah da takalminka. Wanda ya zo sallar juma'a akan kwalta ne, ga zafin ranar kwalta, ya sallah da takalminsa, matuƙar takalminsa babu najisa. Shari'a ta tabbatar mana idan kana shakka takalminka akwai najisa, ka goga shi a ƙasa, shikenan ka wanke shi. Sannan sujjada ita kanta, sabu bari ga kai sujjada a kanta, ya tabbata sabai. Ya zo a hadisi sahihi idan ana cikin tsananin zafin rana sun zo sujada ba sa yin sujada akan goshin su sai su shimfida wani abu su yi sujada akan sa ko wani kwali ko takalmin ka kai sujada akan sa ko ko fulan ka cire kai sujada akan ta dan saboda ka samu kai ibadar cikin natsuwa
na'am
babu kunci a cikin addini malam
to Allah ya samu dace
amin
akan maka Allah ga lokaci ya riga ya ƙure mana gashi ko tambayoyi ma bamu samu mun tane
ki ba ma tambayoyin kenan
ai lokacin ya riga ya kare gaba daya ba mun shiga wannan sugacin dan lokacin da ya rage mana sallama zakai da masu sauraro
to jama'a muna muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
jama'a masu sauraro duka iya abin da zamu iya kawo muku kenan a madadin jagoran wannan tasha Ahmad Rizal Yakubu da jagora ta shirye-shirye Asma'u Sadiq wacce ta sada ni da ku Zainab Abdulrahman Aminu Khidir Idris nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
ويفرش الدرب ريحنا ونسرينا وينفض الذل عنا والخنا أبدا فقد صنعنا مآتينا بأيدينا من